بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة قوما قوات جمعة الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara 1421 wanda ya daidai da 7 ga watan September shekara ta 2000. Muna karatu a cikin littafin Sarimul Battar na Al-Sheikh Wahid Abdusalam Bali hafizahullahu, a inda malamin ya kulla mana fasli na 5, hukumu sihiri fil Islam, hukuncin boka ko matsafi ko dan duba ko dan bori a cikin addinin musulunci. Muka ji cewa ingantacciyar magana a cikin addinin musulunci ita ce, in har aka kama boka ko dan bori ko dan duba ko dan tsubbo, in dai yana da awashi musulmi ne, to hukuncin musulunci a kan shi sai ainihin a kashe shi, cewa wannan ita ce tabbatacciyar magana. To hukunci guda biyu ne. Hukuncin farko shi ne ya kafirta. Wannan kamar yadda ne bayani, shi ne malamai masu wa'azi za su ci gaba da faɗi cewa duk wanda ya bokanci ya kafirta, duk wanda ya je wurin boka ya kafirta, duk wanda ya tsafi ya zama mushriki, duk wanda ya sa aka yi wani tsafi ya zama mushriki. Wannan malamai masu wa'azi za su faɗi. Abin da ya rage dangane da hukuncin kisa, to wannan a hannun alƙalai yake da waɗanda ke da'awar su ne shuwagabannin jama'a. Dan haka in malamai suka faɗi abin da musulunci ya faɗi dangane da hukunci, sai su ja bakinsu, sai su shiru, sai su ƙetara kan wani hukuncin. Zunubin aikata wannan ainihin wato abu da zai ci gaba da gudanuwa a wannan ƙasa ko a inda malaman suka yi wa'azi, yana kan alƙalai da sarakuna da waɗanda suke shugabancin mutanen da aka samu matsafi ko ɗan bori ko ɗan duba ko boka ko makamancin haka. In har aka samu a cikin waɗannan al'ummar, to laifin duk tsafe-tsafen da ake, da laifin duk wannan shirka da ake, da bori da bokanci da duba da tsafi, yana kan sarakuna da alƙalai waɗanda suke da'awar su ne shuwagabannin jama'a, kuma sun ki ɗaukar matakin da yake a kansu. Kamar yadda malamai suka ɗau matakin da yake a kansu shine su faɗi gaskiya, to sun faɗa, ya rage wa sauran waɗancan kuma. To yanzu matsalar da za ta faru ita ce, ta iya yiwuwa a samu ainihin wannan boka ko ainihin matsafi ko ɗan bori ko ɗan duba ya zama Kirista ne ko Bayahude, mai hukuncin musulunci a kan shi. Shine Ash-Shaykhul Allama Wa'id Abdusalam Bali ya ce, hukumu sahiri ahlil kitabi, hukuncin ainihin matsafi Kirista ko Bayahude su ne ahlil kitabi. Wasu daga cikin jama'a bankaura ta kama su, wai suna cewa babu Kiristoci a wannan zamanin, babu Yahudawa a wannan zamanin. To dama waɗannan dai mutane ne, kamar kullum yadda muke faɗi, ƴan ƙungiya ne, ba wai mutane ne waɗanda suke faɗin magana da ilimi, a'a suna faɗi ne dan ƴan wata ƙungiyar sun faɗi saɓanin haka, su kuma sai su ce babu kaza, tunda ƴan waɗancan ƙungiya ɓangaren gabas ko ɓangaren yamma sun ce kaza, to su kuma ƴan ɓangaren kudu ko ƴan ɓangaren arewa su kuma sai su ce kaza. To kun ga waɗannan ƴan ta'adda ne a cikin addinin musulunci, tunda suka maida addinin musulunci ya zama jam'iyyar SDP da PRP. Ma'ana in aka ce wannan ta tashi ta ce gida da masara, sai wannan ta ce ɗan mabuɗi, to kawai addinin musulunci sun maida shi addinin ƴan tasha, addinin ƴan ta'adda. Amma addinin musulunci ko maƙiyinka ya faɗi magana, in haka take sai ka ce haka take, ko da dai maƙiyina ne ya faɗi, ka faɗi gaskiya kenan. Ko shi labari ya kai gare shi, sai ya ce abin da ya faɗa gaskiya ne, ni maƙiyin shi ne amma ya san gaskiya na faɗa. Amma ya san ya faɗi gaskiya, saboda kaɗai kana ƙiyayyar shi, sai ka ce ƙarya ce wannan maganar, yaushe zai gane cewa wata ran za ka karkato ka fahimci gaskiya. Abdullahi ɗan Abbas ko ya san ɗan ƙungiyar Sayyidina Ali ne, Abdullahi ɗan Zubair kowa ya san ba ɗan ƙungiyar Sayyidina Ali ba ne, amma da Abdullahi ɗan Zubair ya yi aiki da sunna, aka je aka ce alagafata malam, aka je aka gaya Ibn Abbas alagafata malam, ƴan uwanka da ke Makka a yau Juma'a da ta dace musu da idi, sai suka hau ainihin idi da safe, ba su fita sun yi sallar Juma'a ba, ba su yi azahar ba, sai la'asar kawai, sai ya ce sun dace da sunna. Ƙungiya ce fa da ake faɗa gadangadan ana kashe musulmi, dubunnan musulmi. Amma duk da haka, tun da sunna sunna ce, abin da za ka duba shi ne kafin kai da wana ku yi fada, dama akwai sunnar ku, daga baya kuka zo kuka yi fada, to tunda dama akwai sunnar tabbatacciya ce kada fadan ku ya rushe ta. Amma tunda dai wana ya ce wannan zamani akwai ahlul kitabi, kai kuma sai ka ce babu ahlul kitabi, sai ka ga mutun ya ji ya kawo wata hujja mai rauni dan ya raunata kwakwalwar raunatattu, wai ai kristoci sun canza addinin su. To tunda sun canza, ashe ba iri ɗaya bane da waɗancan da Allah ya saukar da alqur'ani akan su. To kaga wannan bankaura ne, wannan sakare ne bai san qur'ani ba, dan qur'ani da kanshi yace sun canza. Qur'ani da kanshi yace qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba min qablikum hatta yutul jizyata an yadin wa hum saghiruna. Allah yace waɗannan da basu yadda da Allah ba, basu yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, abinda Allah yace haram ne sai su canza sai su ce halal, abinda Allah yace halal sai su canza sai su ce haram, waɗannan da ba sa bin addinin gaskiya. Jama'a, wannan magana Allah ce fa, haka Allah yace wala yadinuna dinal haqq, ba sa addinin gaskiya. Addinin me suke kenan? Addinin ƙarya. Kuma yace inda Allah yace haram su su ce halal, inda Allah yace halal su su ce haram, me kenan? Ba sun canza addini ba. In baka gane ko su waye ba, sai ya kawo maka badalun minal jumlati allati qabla hadhihi, yace minal ladina utul kitaba, daga cikin waɗanda aka baiwa littafi, min qablikum, kafin ku, Allah yace ku yake su tunda sun canza addini. To yanzu wannan aya ita da kanta tana cikin alqur'ani, ta shaida sun canza addini. Ga hadisi sahihi, hadisin Adi ibn Hatim at-Ta'i, wani kirista ne yazo zai musulunta wurin manzon Allah da cross a wuyan shi, manzon Allah ya kama cross ya tsinka, yace kuna bautawa malaman ku da masu ibada daga cikin ku, yace manzon Allah ba mu bauta musu. Manzon Allah yace ba sa halatta muku abinda Allah yace haram ne ku yadda, yace su ne abinda Allah madaukakin sarki ya ainihin haramta ba sa halatta muku, yace su ne kuna yadda ko ba ku yadda, yace muna yadda, yace fatilka ibadatu, yace wannan ita ce ibadar su. Kaje ka karanta littafin Fathul Majid da Tafsirul Aziz Al-Hamid, kaga cikakken fassarar wannan hadisin, ma'ana sun canza addinin kenan. Gashi gaban manzo Allah yake fadi, amma duk da haka manzo Allah ya gudanar musu da hukuncin kristoci da yahudawa, kai ma haka. In an ce ina kristocin zamanin ka, kace ga su nan Roman Catholic, Protestants, wane ne wa, to ai sun canza addinin, sai a ce Allah da ya saukar mana da Qur'ani yace ahlul kitabi, tun kan yace ahlul kitabin sai da yace sun canza tukuna. Da aya cikin suratul Tauba, jama'a mun gane wannan da kyau. Don haka waɗannan hukunce-hukunce ai inda lokacin ma da za a tabbatar da su babu lokaci iwa yanzu, suna ainihin tsafe-tsafe a churches, suna secret society, suna cultism, suna menene, suna menene. To sai aka ce an kama wani krista yana tsaki, ko an kama wani krista yana cultism, ko an kama wani krista dan secret society, ko an kama wani krista boka ne, ko dan bori, ko dan duba, ina hukuncin musulunci? Qala ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, babban malami Ibn Qudamah Al-Hanbali, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi, yace qala Abu Hanifa, al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu, Allah madaukakin sarki ta'ala ya ji kanshi, ma'ana Ibn Qudamah zai baka hukunci, amma sai yace ni ma barin dauko maka daga wani hamshakin malami daga cikin malaman fiqh. Abu Hanifa yace yuqtalu, in aka kama krista ko ba yahude yana ainihin bokanci ko duba ko tsafi, sai ainihin a kashe shi. Mai yasa? Abu Hanifa yace li umumil akhbari, saboda hadisan da suka zo sun yi magana ne jumilla, basu ware cewa sai boka musulmi ba, da suka zo cewa suka yin an kama boka a kashe. To tunda ko haka ne, ashe kan mai uwa da wabi ne, da bokan musulmi da bokan arna duk za a kashe. Sai ce wa li anna sihra jinayatun, ai kuma shi sihiri, shi tsafi, ai laifi ne. Aujabat qatlal muslim, laifi ne wanda ya wajabta a kashe musulmi, ko an ce musulmi ya kashe shi. Fa aujabat qatlal zinni kal qatl, saboda haka tunda dai laifin nan ya wajabta a kashe musulmi, to ya wajabta a kashe kafirin amana ma kal qatl, kamar kafirin amanar da aka kama shi ya kashe musulmi. In aka kama kafirin amana ya kashe musulmi, ba za a kashe shi ba, za a kashe shi. Me yasa? Ba Qur'ani ne yace annafsu bin nafsi ba? To anan ya ware musulmi kawai banda arna, ya ware arna banda musulmi, to nasoshin da suka ce in an kama musulmi na abokanci hukuncin kisa akan shi, haka waɗannan nasoshi sun game hadda ainihin wato arna. Allah ya shiryar da mu. Intaha, bayani ya ƙare. Sai dai hukuncin ba akasin haka bane, kamar yadda muka ce in an kama kafiri ya kashe musulmi za a kashe shi, amma in aka kama musulmi ya kashe kafirin amana ba za a kashe shi ba, sai dai a biya diya. Hadisin da yazo akan haka Hanaf sun dogara da shi, amma hadisi ne da'ifi jiddan, karanta silsilar sahiha al-da'ifa mujalladin farko. Amma in musulmi aka kama kafiri ya kashe shi, to wannan kam nassin Qur'ani da sunna umumi anan zai yi aiki. Amma kafiri ya kashe ainihin musulmi, afwan, musulmi ya kashe kafiri, to ba za a kama wannan musulmi a kashe shi ba. Wannan sunna ta hana akan haka, hadisi yana cikin sahihul Bukhari. Allah ya shiryar da mu. Gashi a ƙasa yace ka duba littafin Al-Mughni mujalladi na 10 shafi na 115. Al-Mughni littafin Ibn Qudama ne. Al-Imam Az-Zahabi da yazo tarihin Al-Imam Ibn Hazm a cikin littafin Sirru Alamin Nubala yace ba za ka taɓa zama ƙwararren malami ba sai ka karanta littafin Al-Mughni, sai kuma ka karanta littafin Al-Muhalla ta Ibn Hazm, saboda waɗannan littafai ne da za su rinka ciro maka maganganun malamai. Wannan malami da ka ji ya ce kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza, ya nuna maka dalilin shi dalili ne ko ba dalili ba. To musamman Ibn Qudama sai zan yana da wata ɗabi'a, akwai wasu hujjoji na malaman fiqh waɗanda su kansu sun san sun gina reshe ne akan reshe, kamar yadda al-Imam al-Wansharisi ya faɗi a cikin littafin shi al-Mi'yar. Sheikh Usman ya ɗauko wannan magana ya saka ta a cikin ainihin littafin Bayanu Wujubil Hijra, cewa wasu malaman fiqh daga wata magana ta wani malamin fiqh su kuma suke markaɗo wani hukuncin su faɗa. Me misalin wannan? Misali, ɗan Shi'a suka ce sallar Juma'a a wannan zamani ba farilla bace. Me yasa suka ce? Saboda mahadi bai bayyana ba. Khomeini ya faɗi haka a cikin littafin Tahriril Wasila mujalladin farko, babi dangane da hukuncen Juma'a. Yace ka sani da cewa sallar Juma'a a waɗannan zamanna ba ainihin farilla bace, dan haka abin da yafi zaman lafiya ga mutum shine yayi sallar azhar. Sai yace ko da yake abin da yafi cikakken zaman lafiya shine kai Juma'ar sannan ka dawo ka maimaita azhar. Ku karanta littafin Tahriril Wasila. Wannan game da hujjar ƴan Shi'a kenan. Su kuma cikin ahli sunna sai aka samu su ma sun yi dirkaniya, Malikiya da Shafi'iya suka ce in ya zangari akwai masallatan Juma'a da yawa, to masallacin Juma'ar farko shine ke da Juma'a, duk sauran masallatan Juma'ar da suka biyo baya a garin ba su da Juma'a. Haka Malikiya suka faɗi, karanta littafin fiqh Malikiya tun daga iziyar ka ce risala askari wane ne, duk suna nan zantuttuka. Sai suka ce to a ƙarƙashin haka, kaga wannan maganar ka ji ta suka faɗe ta ba ta da dalili Qur'ani ko hadisi, maganar faɗanta ba shi da asali, cewa wai masallacin Juma'a in aka ce ga masallacin farko, in aka samu wasu masallatai a garin, to duk wanda ya sallar Juma'a a wani masallaci ba wannan na farko ba, to sallar shi ta ɓaci. Sai suka ce to sakamakon haka in ya zangari yana da masallatan Juma'a da yawa, to duk sanda kai sallar Juma'a to ka sake ta azhar a wurin. Yanzu kun ga waccan magana wadda ba ta da asali a jikinta ne suka aza wannan, kuma ba kuwa sai te daya da ta Shi'a, amma dalilan daban banci. Shi'a me yasa suka ce in an yi Juma'a a maimaita azhar? Suka ce saboda Juma'a ba farilla bace tunda mahadi bai zo ba. Su kuma waɗannan ƴan Shafi'awa da Malikawa me yasa suka ce haka? Suka ce saboda masallatan Juma'a sun yi yawa a gari. To an kasa bambance wanne ne masallacin farko? To duk inda kai sallar Juma'a kai tashi ka kabbarta azhar, me yasa? Dan ya zan karka zan kaya a masallacin da ba na farko ba ta zan ita Juma'a ba ta karɓu ba, to sai kai azhar. In wannan ba ta karɓu ba, to wannan ta samu shiga. To kaga ginin reshe akan reshe shine dan fodiyo ya faɗi a cikin wannan littafi nashi, yace daga cikin malaman fiqh akwai wanda zai kintace ya faɗi wata magana, in ya faɗa sai wani ya gina nashi wani sabon hukuncin akan wancan reshen. Ma'ana kamar a ce ga mutum yana lilo a jikin reshe, in reshen ya karyo da shi zai fado ƙasa, sai kai kuma sai ka zo sai ka rike dan yatsan shi kana lilo a jikin shi. Isnadi kenan. Wannan ya junu da wannan, wannan ya junu da wannan. Allah ya kiyaye. To shine ainihin ka karanta littafin Al-Mughni na Ibn Qudama, zaka samu ilimi da yawa insha Allah.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر الله مدوكاكين سركي يجي كانشي يجي قال مالك رحمه الله تعالى امام مالك امام دار الهجرة الله مدوكاكين سركي يجي كانشي يجي لا يقتل ساهر اهل الكتاب kaga anan imam malik ya saba wa abu hanifa a can ba za a kashe matsafi daga cikin kristoci ko yahudawa ba illa an yaqtula bi sihiri sai dai in ya zan yayi kisa da sihirin nashi fa yuqtalu to sai a kashe shi akan ramuwa kenan wa qala aidan sai imam malik yace har wayo in adkhala bi sihiri dararan ala muslimin in ya shi wannan krista boka ko matsafi ya shigar da cuta ga wani musulmi ta hanyar sihirin shi yanzu imam malik yana nuna ma yana cikin aqida shi kenan ana iya sihiri a cutar da wani ko ko kun fahimci yadda ake fahimta karatu tunda ya ce in wani boka krista ya yi sihiri ya cutar da wani musulmi ashe ana iya yin sihiri a cutar da musulmi kenan amma ka'idar da ake so ka gane ita ce wa mahum bi darrina bihi min ahadin illa bi iznillah masu sihiri ɗan tsafi ɗan secret society ba za su iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah wannan ita ce aqidar musulmi to mu'tazilawa sai suka ce a faufau ba wani izini da zai faru daga Allah wanda zai sa a ce wai asiri ya kama mutum don haka sai suka ce asiri ƙarya ne gaba daya sai suka saba ma nassin alqur'ani suka saba wa hankalin masu hankali irin su imam malik Allah ya kiyaye yace to in aka samu krista yayin sihiri ya cutar da wani musulmi ta hanyar sihirin nashi lam yu'ahad alaihi naqabal ahada bidhalika to shikenan in har da alƙawarin zaman lafiya tsakanin shi wannan kafiri da musulmi to ba za a ci gaba da rike mai alƙawari ba domin wannan sihiri da ya cutar da wannan musulmi ya warware ainihin alƙawarin dan haka fa yahillu qatluhu anan ya halatta a kashe shi yanzu an kashe shi ne saboda an saba mai alƙawari eh saboda shi ya fara saba alƙawari misali an yi alƙawarin kai da makwabcinka za ku zauna lafiya sai bi dare ya kunna rumbunka wuta sai kai ma ka je ka kunna nashi rumbun wuta amma saboda shi ke da gidan radio shi ke da jarida shi ke da talabijin sai je fa ai wani musulmi ya cutar da shi ya kona mishi ainihin rumbu to ina son ku gane wannan shine abin da ya faru a cikin tarihin musulunci yahudawan khaybar akai alƙawarin zaman lafiya da su akan za su rinka biyan musulmi ainihin abin nan jizya manzo Allah yace za mu bakku gurgurdan yadda muka so ana nan wata ran sai suka sanya dafi a jikin kibiya sai suka ainihin kafa a jikin gona ai kofar gona Abdullahi dan Umar yana da gona yana da lambu da ake kewayewa haka yana zuwa da ya taka haka shikenan sai wannan dafi sai ya harbe shi sai rashin lafiya ya kama shi sayyidina Umar sai ya ce to shikenan dama manzon Allah ya ce zamu bakku gargwadan yadda muka so to yanzu mun ga dacewar mu kore ku daga kasan nan taku domin mai domin kun warware alƙawarin amma an kaje kana karanta tarihin da turawa ke rubutawa akan annabi sallallahu alaihi wasallam kaje kana karanta the life of muhammad rayuwar muhammad sai kaga suna cewa haka siddan yahudawa suna zaune a garin su na khaybara dan sun kisa musulunta sai umar yace sai su baggare shikenan aka rushe gidajen su suka baggare to kaga kai in ka tura danka ya tafiya je yayo karatun boko ya je karanta history ko ya je karanta islamic studies bai karanta tsantsar musulunci ba me zai biyo baya tsantsar abin da zai biyo baya shine zai je karanta wannan muguwar aqida da tarihi da suka rubuta akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kaga danka yazo yana kin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya karanta da harshen da shi kada ya iya karantawa bai iya karatun hausa ba bai iya karatun larabci ba karatun boko ya iya da bokon nan yaga an rubuta cewa ai ga abinda annabi ya ga abinda umar ya shikenan sai yadda haka dan ka san babu mutumin da ya yarda da abin da ke jikin rubutu irin dan boko dan boko in ya dan arabiya in ya karanta zai ce a duba ya inganta ko bai inganta ba amma dan boko sai ka ji ya ce I see on paper na gani a jarida shi yana ganin jarida daga saman bakwai take fashiya take fitowa saboda gaskiyar shi duk abin da ya gani a rubuce sai yace ai ya gani a jarida to matsalar ita ce yanzu ba a jarida ya gani ba a course ya tafiye ne akan history akan tarihi sai ga an rubuta kaza course din shi ne akan haka zai samu degree da digirgir zai iya cewa ƙarya ne yasa dole ne kafin ku tura ƴaƴanku su tafi su secondary boarding ko su university boarding ku tabbatar sun san addinin musulunci ya zama suna da babban ma'auni tare da su yadda duk wata ƙarya da aka rubuta ko ba su fito sun muƙabalanci malamin ba to za su iya jan bakin su su shiru sun san cewa ƙarya ne. Na iya tuna muna secondary school malami yazo yana karantar da mu ilimin tattali economics, sai ya ce kun ga babu ƙasar da ake adalci fiye da ainihin ƙasar da ake mulki na communism, shine mulkin gurguzu. Yace domin a wannan ƙasar kowa zai zama tashi daya, gurgudan ƴaƴan ku daya, gurgudan mallakar gidajen ku da motocin ku da arzikin ku daya. Yace shin wannan ba shine adalci ba? To mas'alar da na fuskanta sai na zama ni kadai ne a ajin, sai na tashi nace a'a, wannan zalunci ne. Domin Allah ya ba wani mota 5, ya ba wani gida 50, wani kuma yana gidan haya, wani sai ya shiga tasi zai je wurin aiki. Tunda haka Allah ya raba, to wannan shine adalci, don ba irin mu daya da Allah ba. Kai yanzu in ka siyo atamfa ka bada 2 ga uwar gida, ka bada 1 ga amarya, kai zalunci. Domin da kai da amaryar da uwar gidan duk kuna karkashin mulkin Allah ne. Amma wa yake karkashin mulkin Allah? Babu. Don haka in ya dau naira 1000 ya ba Okonko, ya mai da Muhammadu talaka, yayi adalci? To in ka dauki irin adalcin da aka ce kai halitta kai a tsakanin ƴan uwanka halitta, kace haka dole Allah zai yi akan waɗanda yake sama da su, to kai zalunci, dan ka fassara abu daya abu biyu a kofa daya. To shikenan rikici ya tashi, aka je ai ga wani dalibi mai zafin kai, malami ya faɗi magana ya ce kaza kaza, aka rikita al'amari, sai Allah ya taimake ni lokacin muna da senior master wani India musulmi ne, Allah ya sa shi ya kwaci matsalar. Yace to gaskiya mun san tabbataccen abu ne cewa a ƙasar nan akwai musulmi akwai kristoci. To ko duk wanda aka zo ya ji za a faɗi wani abu da ya yi doki addinin shi, ba zai ja baki ya shiru ba. Yace don haka yaron nan ko da dai bai kyauta ba, don ka san ba za a bani gaskiya ba, tunda boko ne. Boko ba ta hakiki, ba tabbatar da gaskiya. Kace yaron nan ko da dai bai kyauta ba, yayi magana a aji a cikin jama'a, amma ya tashi ya kara addinin shi. Senior master din da haka ya dan bi gyara matsalar, sai aka kore ni, kika ba muri, shikenan boko kenan. Ku duba abin da yake cewa, wai in yaban kamar nan Najeriya, Alhaji wane yana da gida 2, Alhaji wane yana da gida 5, wane yana gidan haya, wane yana da mata 1 yana gidan haya, wane yana da mata 4 yana gidan kanshi da motoci, wai an yi zalincin aka bar mutane haka? Sai dai a daidaita arzikin su. To haka tsarin mulkin communism ya gadar, mulkin gurguzu, irin mulkin da ake a kasashen China, kasashen Russia da makamantansu. To sai nace a'a, wannan zalunci ne, dan ai ba zuwa kai kai fashi da makani ka samu motocin ba, ba a office ka je ka sata ba, a'a wannan aikin ka kai ka je ka samu mota 5, wane ya iya aikin shi sai zama kudin cefa nan kwana 5 kadai Allah ya bashi. Shin yanzu in aka ce wannan zalunci ne, wa ake cewa yayi zaluncin? Allah kenan. To sai mu bari a zage Allah dan muna son boko. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To saboda haka hakikanin al'amari ya kamata ainihin, wato in za ku tura ƴaƴayenku boko, ku tsaya ku tarbiyantar da su game da addinin musulunci tukuna, in ba haka ba sai a zo a samu matsala. Allah ya tsare. To shine sai yake cewa wa innama lam yaqtulin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Ubayd ibn al-A'sam li'annahu kana la yantakimu li nafsihi. Imam Malik yake kawo dalilan da yasa ba za a kashe Kirista ba kadan an same shi yayi tsafi, sai yace ai ta aiwa kace to ai gashi annabi ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ko haka ne ko? Ai gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kashe Lubayd dan A'sam ba ko? Sai yace a abin da yasa annabi bai kashe Lubayd dan A'sam ba, wannan bayhude da ya mai tsafi da ya mai asiri. Sai yace ai saboda annabi bai wa kanshi ramuwa, in aka cutar da shi, shi da kanshi yakan ainihin yafi, baya ainihin ramuwa akan haka. To amma wannan magana ita kanta kuskure ce, ta dake sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya sanar da cewa manzon Allah bai wa kanshi ramuwa? Gashi an samu Ka'abul Ashraf, hadisin shi na cikin Bukhari. Ka'ab ibn al-Ashraf shugaban Yahudawa Madina baki daya, yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wata rana manzon Allah ya miƙe yace, jama'a wane ne yau zai je kawo mini kan Ka'ab dan Malik? Ka'ab dan Ashraf, afwan, Ka'ab dan Ashraf. To mas'alan nan mai girma ce, kamar yanzu ne kana nan kaso muciya kauye, ba wuta, ba ruwa, ba nukan inji, ba komai, sai a ce waye zai kawo kan Bill Clinton? Amma sahabbai sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akai shiru, saboda su ba wai fade ne ba cika ba. In mu ne sai a ce khalas, ya manzon Allah, kowa sai daga hannu, ana tashi karatu, kowa ba za a sake ganin shi ba. Amma su da yake ba su san su yi magana su saba, sai suka yi shiru, sai wani Muhammad ibn Maslama sai ya daga hannu ya ce ana, ya rasulullahi ni ne ya manzo Allah shikenan Muhammad ibn Maslama ya tafi da wannan alƙawari mai nauyi bayan kwana uku aka zo aka ce ya manzo Allah Muhammad ibn Maslama ya daina cin abinci fa lafiya aka ce saboda aikin da ya dauka akwai wahala dan haka tunani ya hana mishi sukunin ya ci abinci manzo Allah ya ce ku ce ya ci abinci ya kwantar da hankalin shi roki Allah Allah zai taimake shi shikenan yazo yace to ya manzo Allah tunda haka ne ka halatta min ƙarya ka bani dama in yi ƙarya dan in samu in kai gare shi shikenan manzo Allah yace kaje an halatta maka dama wa yace haram shi yace to kai in ya sa hannu a takarda ta yace kai halal ne ta halatta amma kai kadai mun fahimta Muhammad ibn Maslama ya samu wasu sojoji cikin sahabbai za su raka shi suka je ya samu Ka'ab ibn Maslama ya tsara shi da magana yace mutumin nan Ka'ab ibn Maslama Ka'ab ibn Ashraf yace mutumin nan namu mu muka gayyato shi garin nan yana nufin annabi kenan amma yanzu ya zama mana jaraba ya gallabe mu dan Allah inda bai nemi manzo Allah ya halatta mu ba kaga da yayin riga yace ya zama jaraba ya gallabe mu sai Ka'ab al-Ashraf yace ba mun gaya muku ba ba mun gaya muku ba to yanzu me kazo da shi yace na zo ne neman agaji mu san yadda zamu muna son mu kashe mutumin nan mu dawo da mulkin mu yace to me kuke so yace makamai ta kubba muke so sababbi irin naku kira mai kyau yace to me zaka ba mu dan ka san ba yahude wallahi ko rusa musulunci zaka yi wai zai baka makami kyau ta a sai ka ba da wani abu ba yahude da kudi kamar zuciyar shi da tamar kudi aka yi ta baya rabuwa da kudi to me za ka duba fa za a je a kashe mishi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi abin da ya buwaye a duniya za a yi mai magani amma yace akan me zan ba da jinginar yace to me kake so sai yace sai ku ba da matan ku jingina ka ji kwarto sai yace a haba Ka'ab al-Ashraf kai mutumin da kafi kowa kyau cikin larabawa me za kai da matan mu kaza mai masu warin hammata kaza kaza yace gaskiya ka fada ku yace to me yace ƴaƴan ku yace a sai azo ana gori mun taba jinginar da ƴaƴan mu sai a musu gori suka girma yace ni abin da nake gani zamu kwaso ta kubban mu duka mu baka ko ku ba mu ƴan naku waɗanda za mu yi aiki da su sai yace yawa dan ba yahude ya ji zai rike guntsunka shine zai rike ta kubban musulmi a ce ba a tattaro a basu shine sai yace ya yadda yace to amma ka san wannan is a very big deal ko wannan babban harka ce sai dai ayi a boye sai dai ayi a sirrance a bayan gidanka da tsakar dare yace to ya yadda aka zo aka shirya da tsakar dare karfe kaza za a zo a kama makamai a karbi nashi amma bazan gaya wa kowa ba cikin jama'a ta kai ma karka gaya kowa cikin jama'a ka yace to Muhammad ibn Maslama ya zo tun da farkon dare ya shirya sahabbai suka mammakale a lunguna daban-daban na bayan gidan Ka'ab al-Ashraf yace in har kuka ji nace dunakum dawa Allah ya hada ku to ku sauke kanshi kalmar da ya shirya musu kenan tsakar dare kawai Ka'ab yana zaune da amaryar shi ana ta tadi ana annashuwa sai ya ji sallama ya ji an buga kofa sai ya ce ina zuwa tace lafiya tsakar daren nan baka san masu buga kofa ba yace ba ruwanki tace wallahi ina jin karnin jini tsakanin takubba yace sai na fita ba abin da ya shafe ki yana fituwa Muhammad ibn Maslama yace kai wani irin kanshi kake ya Ka'ab yace a ai ina tare da amarya ta ne min ajmalil arab daga mafi kyawun larabawa yace ko da naji yace kan nan naka ma yafi ko ina kanshi a jikinka mu komin inji ya miko mishi ya fansa na yace masha Allah suka ci gaba da hira kun ga ya rike kai na farko kenan to can na biyu sai yace Ka'ab ka sake bani dama in san shi na kan nan naka akwai kanshi ya sake miko mishi kai yana chapkashi sai yace dunako kai na hannun shi sai suka fara wuya sahabbai kenan akwai cika aiki wallahi yan suna da rai aka ce wai Salman Rushdie yau shekara 10 ya zagi manzo Allah yana cin yana shan shayi ana biyan shi da dala da pound sterling wallahi in sahabbai ne duk duniyar su za su kare sai sun turo kan kafiri amma yan sai dai muna son manzo Allah ranar 12 ga watan maulidi duk ku kariya mutane jali ku shanye musu zobo kuna maulidi ko kuna kaunan manzo Allah ga wani arne cin zagi manzo Allah abai shi yana shan zobo lafiya ba zai yiwu ba saboda haka ainihin wannan yana raddi ga wannan magana cewa manzo Allah bai wa kanshi ramuwa a yakan yafe wani lokacin yakan yafe amma cewa bai wa kanshi ramuwa na kawo ne dan rushe wannan magana yanzu ba ga shi wa kanshi ramuwa ba no. yasa an ciro kan ana sallah asuba Ka'ab dama da daddare ya zaro kan shi Muhammad bin Maslam ya aje abuhu ana sallah asuba an yi sallah asuba yazo ya kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sa mishi albarka jama'a mun gane wannan da kyau ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wa li annahu khashiya idha qatalahu kuma sai shi Imam Malik yake cewa saboda ai ta iya yiwa ma'ana kuma in ainihin shi manzon Allah ya sa aka kashe wannan bayahude an tasura bidhalika fitnatun bainal muslimina fitina rikici zai iya faruwa tsakanin musulmi wa bainal hulafa'ihi min al-ansar tsakanin musulmi da ainihin abokan zaman shi wannan bayahude daga cikin mutanen Madina waɗanda suka yi ainihin wato muhalafa akan taimakawa juna Imam Malik yana cewa ne na daga dalilan da suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai sa an kashe wancan bayahude da ya mai asiri ba saboda in annabi ya sa aka kashe shi to shi wannan bayahudan daga cikin sahabbai akwai waɗanda suke hulafa'u ne abokan taimakawa juna da zaman lafiya ne akwai wannan abotattun a jahiliya to in aka zo yanzu aka sa aka kashe shi to a ka'ida shine in kuka kulla abotar zaman lafiya da taimakawa juna da mutum duk inda ka je ka samu ana kokowa da shi ba za ka yi bincike ba sai ka sa hannu ku kifar da wancan abokin damban da shi to yanzu in aka ce a kashe shi musulmin da suka kashe shi kun ga sun bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ta iya yiwa wasu ansar kuma cikin musulmi waɗanda su kuma wancan mutum da aka kashe abokin zaman lafiyansu ne su ainihin ce za su rama mishi to kun ga sai fitina ta faru tsakanin musulmi da musulmi kenan akan wa akan bayahudi Imam Malik ya ce tana daga cikin dalilan da suka sa ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai sa ainihin an kashe wannan kafiri ba intaha maganar Imam Malik ta kare ya ce ka duba Fathul Bari mujalladi na 10 shafi na 236 قال الشافعي رحمه الله تعالى bayan da ka gama jin magana Abu Hanifa ka ji ta Maliku sai kuma tawa ta al-Imam al-Shafi'i Imam al-Shafi'i yace la yuqtalu sahiru ahli al-kitabi ba za a kashe boka ko matsafi ko dan duba ko ainihin wato mai yin bori ba daga cikin kristoci da yahudawa illa an yaqtula bi sihrihi sai dai in yayi kisan kai ta hanyar sihirin shi fa yuqtalu to sai a kashe shi a matsayin ramuwa kenan umma kuma ta ba Shafi'i akan musulmi ma ya faɗi haka ai akan musulmi ma haka Shafi'i ya faɗi abinda muke so ka gane in kana karatun irin waɗannan littafai kar ku manta a muqaddimar wannan littafi na sabon bugu Wahid Bali ya ce dama yana karantar da al-fiqhul muqaran yana karantar da fiqhul muqaran shine gwada fiqhu wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza daga ƙarshe sai a tace me yasa wani ya faɗi kaza saboda kaza saboda dalili kaza to Wahid Bali ya ƙware akan haka dan haka yanzu ba wai zaka ji irin littafai ne namu na kasan nan ba sai dai a rinka fada maka magana daya a za a kawo maka wani ya ce wani ya ce wani ya ce daga ƙarshe sai a tabbatar maka da abin da ke daidai ko kuma a ja baki ai shiru dai to dai an riga an kasa maka maganganun kasuwa ya rage kai kuma sai ka dauki wacce kake ganin ta dace ba wai wanda kake ganin tafi sauki ba a al-Imam Sulaiman yace in dai kai saukin malamai kan rike zaka bi yace to duk sharri zai taru akan ka domin aka kawo matsala kaza wana ya ce haram sai ka ji te maka zafi sai ka ce to wana me yace in yace halal sai ka ce khalas to wannan ta fi sauki in aka koma can wancan da kake daukar magana shi dazu sai zan ya bada wata fatawa kuma yanzu ita ce mai sauki sai ka dauka wato kai ba daidai kake nema ba sauki kake nema garin haka sai ka fada ga sharri ku duba a yau ko yau a yau a dabi'ar duniya yanzan kai mai son banza ne wata ran sai ka ganka a cikin kurkuku da radio a kasuwa naira 2000 sai wani yaro sai zo maka da irin wannan radion tas a naira 350 sai ka siya saboda neman rahusa yana nan wata ran sai zo maka da video irin wannan bidiyon naira 20,000 ne sai yake ka bada naira 300 sai ka bayar a hankali kana ta tara kayan arha kake nema to arha ka samu wata ran kuma zaka kwana inda ba zaka ga bidiyon ba balle ka ji radion shine ka kwana a cikin sel to haka a addini in dai matsala ba wai gaskiya kake nema ba a sauki kake nema da an yi sabani sai a ce to dauki wanda ka fi sauki tafi sauki kuma masu fadin haka fa su kansu ƙarya suke yi inda za ku gane haka ran da duk aka samu wata matsala in ka dubi wanda kai kaga tafi maka sauki ka dauka in shi ba ita ce te mishi ba sai ya ce kada a ji ka sallah ku gwada wannan da kyau ku gani jama'a muna faɗa muku maganganu ku je kuna aunawa ba kawai ku ce na'am a'a gwada ka gani a angoku inda wani malami ana rikici da shi kan kaza ai kaza dai to mu mai sauki an ce an yi sabani a dau wanda yafi sauki shikenan ana nan wata ran sai ka dubi wani ya saki matan shi saki uku a kalma daya sai ka ce to shikenan su malan sun ce ba za a koma da ita ba to fatawar su malanta yayi zafi wanne yafi sauki a koma da ita sai nake shi yafi sauki ko to mallan zai ce ka aje ka sallah sai ka ce Allah gafarta mallan jiya kai kace in an yi sabani mu dan wanda yafi sauki shin wanne yafi sauki mutuwa aure murmus ko kuwa a ce a za a iya komawa da auren wanne yafi sauki komawa da auren to amma tunda mallan bai san wannan sai ce ka aje ka sallah nan baka dau mai sauki ba shi yasa akwai maganganu da dama suna fadi in aka zo za a aikata su a aikace sai ku gane ƙarya suke yi Allah ya kiyaye wannan magana ta kare ita ma ya dauko ta daga Fathul Bari mujalladi na 10 shafi na 236 qala ibn qudamah rahimahullahu ta'ala har wayo ibn qudamah Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace fa amma sahiru ahli alkitabi shi dai boka daga cikin kristoci ko yahudawa fala yuqtalu li sihrihi baza a kashe shi ba saboda yayi sihiri illa an yaqtula bihi sai dai in yayi kisan kai ta hanyar wannan sihirin wa huwa mimma yuqtalu bihi ghaliban wanda kuma a galibi shi sihiri yana daga abubuwan da ake kisa saboda su da an yi sihiri galibi sai kaga an kashe mutum musamman sihirul mahabba fi adama sihirut tafriq in akai sihirut tafriq an yi a raba ka da ranka ko a raba ka da wani abu zai iya juyewa an yi a raba ka da garin zai iya juyewa ya zama a raba ka da ranka shi dama fanni daya ne amma ya kasu kashi takwas ko wanne daya daga cikin akai maka zai iya juyewa ya huce ya zama daya da za a yi maka sihiri akan araba ka da ma'aikata ka in sihirin ya kama ka zai iya karkacewa daga raba ka da ma'aikatar ya raba ka da ranka tunda duk abu ɗaya ne dama shi sihiru tafriq kawai sai in sun zo dan wasu abubuwa ne da suke dan canzawa kawai amma asalin hanyar ɗaya ce kamar a ce wanda yake kasar Kano ne da wanda yake Jigawa in za su tafi gida daga Zaria ina za su bi ba hanya ɗaya ba ce sai an je wanda ya kama hanya wanda ya kama hanya eh to haka sihiru tafriq hanya ɗaya za a biyo za a kashe wani za a raba wani da aikin shi za a raba wani da hankalin shi za a kore wani daga ainihin ma'aikata kaza wani ana son a kore shi daga garin nan ana son wani a raba shi da matar shi duk wannan abu ɗaya ne dan haka sai an taho sai asirin ya kusa dan bambancin kadan ne sai su dan bambance to ta iya yuwa ya ki kama wannan hanya sai ya kama wancan hanya an yi ne a raba shi da matar shi sai a raba shi da ran shi mun gane wannan da kyau ko sihirul mahabba shi kuma shine sihiri mafi sauki yanzu nan boka sai ka siyo mirinda yanzu sai ya hada asiri yanzu sai miƙa maka kana miƙawa yarinya ba ta son ka yanzu nan sai ta juye tana son ka dan abu ne dan minti biyu ya riga ya hada shi yanzu nan sihirul mahabba to amma shi kuma in yazo shiga to yafi kowanne sihiri sharri in yazo shiga da ƙarfi yake shiga to galibi garin shigar yakan kashe masu waɗanda aka yi wa din to in kuma ya samu ya shiga ya zauna to shikenan yanzu nan sai kaga iradar mutun ta canza kaza yake so da tana ta burgima bata son shi yanzu kuma sai ka ji duk wanda ya zagi sunan shi ko uwarta ce za ta zagi uban uwarta yanzu nan an juye iradar ta sihirul mahabba kenan duk in ka kwantar da hankalinka duk waɗannan bayanan da muka yi suna cikin littafin nan an kusa zuwa babin da zaka ji a ce maka sihiri iri kaza ga yadda ake gane kaza ne in aka gane kaza ne ga yadda za a bi a kariya shi in ba sunna ba babu inda ake da wannan shi yasa in ba salaf ba masu da awar salafiyanci babu inda zaka je ka samu wannan duk waɗanda suka wannanci wannan aqidar in matsala ta same su ta sihiri ko ta aljani sai dai su tafi wurin boka in yaso wanda dan imani tare da zai ce larura ce in ko dama mushrikai ne shikenan sai su wuce kawai dama hanyar su daya Allah madaukakin sarki yake yayi to shine ainihin mallan yake bayani yake cewa shi kan abin da ainihin Ibn Qudama yake cewa kenan yace saboda galibi shi sihiri dama yana daga abin da ake kisa da shi fa yuqtalu qisasan to in wani boka kirista yayewa wata sihiri ko wani sihiri ya kashe shi to sai ainihin a kashe shi a matsayin ba wai dan yayi sihiri ba a dan yayi kisan kai sai yace limasa bata anna lubayd ibn al-a'sam sahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fa lam yaqtuluhu yace saboda abin da ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama labid al-lubayd al-a'sam yayi mishi asiri kuma annabi bai kashe shi ba wala anna shirka a'zamu min sihrihi ai shirkar da shi wannan kirista yake da bayahude ai tafi munin girma fiye da ainihin sihirin da yake sai yace wala yuqtalu bihi to dan haka ba za a kashe shi ba dan kadai yayi sihiri sai in yayi kisan kai ne akan haka qala ibn qudama yace wal akhbar waradat fi sahir al-muslimina saboda hadisai sun zo ne game da ainihin bokaye na musulmi li'annahu yakfuru bi sihrihi saboda shi musulmi in yayi sihirin ko ya kashe ko bai kashe ba to ya zama kafiri dan haka sai ainihin a kashe shi dan yayi sihiri ba dan yayi kisan kai ba ko kun gane wannan kun ga karkashin haka da za a kama mai da'awar musulunci yayi bokanci koda bokancin da baki sa za a kashe shi kenan. Aka ce me yasa sai a ce an kashe shi saboda yayin ridda, me yasa? Saboda sihiri ridda ce. Sai ce wa hadha kafirun asli, wannan kirista ko da yayi asiri dama can kafiri ne na asali. Wa qiyasuhum yunqadu bi itiqadil kufri wal mutakallim bihi, yace qiyasun su kiristoci da yahudawa akan ainihin musulmi zai zan qiyasi ne warwararre, saboda su dama kiristoci sun kudurta kafirci. Wal mutakallim bihi, to wannan kalmar wal mutakallim bihi gata kasa yace ka ba fil asli, haka take a asalin littafin al-mughni. والصواب اما يد هي كما تتزما التكلم واتو سي زما باعتقاد الكفر والتكلم به saboda dama can shi kirista ya kudurta kafirci kuma yana fadin kalmar kafirci. Dan haka malamai suka ce in kirista ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an dubi irin kalmar da ya fada, in dama kalma ce wanda ya saba fadan irin ta a cikin addinin shi musulmi ba su ganin wannan zagi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba za a kashe shi ba. In kirista ya zagi Allah da kalmar da dama ya saba fadan irin ta a cikin addinin shi musulmi ba su ganin ta a matsayin zagi, to yau kasi tawili ce ai ya zagi Allah. Misali, in kirista ya ce Allah na da da, to ya zagi Allah. Nassin hadisi ya faɗa haka, yana cikin Bukhari. Annabi ya ce Allah ya ce dan adam yana zagi na, yana cewa ina da da, ni ba ni da da. Ashe kalmar Allah na da da zagi ce, amma tunda dama an santa suna fadin ta a addinin su, to a yau in suka fada kada a ce ai ya zagi Allah, sai a rabu da shi, dama ya saba fadi. In yazo ana magana Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ban yadda da abin da yazo da shi ba, abin da yazo da shi ƙarya ne, dama ya saba fadan haka. Ai da bai ƙaryata ba, ba zai kafirce mai ba, to anan ba za a ce ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Amma in ya fadi wata kalma wadda ba a saba jinta daga gare shi ba, ta zan hukuncin zagi ga Allah ko ga ma'aiki, to sai a hukunta shi anan. Ina fatan kun fahimci abin. Shi yasa ya jama'ar musulmi wannan shari'a da ake cewa fa wallahi tana buƙatar a je a koye ta ne kyakkyawan koyo, ba wai kawai zama za a yi da ka ba, sai ka dubi arne ai za mu kafa shari'a kwanan nan, we go out your head. Shikenan, da haka kuke sa suke ainihin zagin abubuwan. A'a, ina aka ce da an kafa shari'ar musulunci za a yanke wuyansu, ina aka ce za a yanke hannunsu. In suka kawo hukunci zuwa ga alƙalin musulunci akan matsalar su, Allah yake alƙali in ya ga dama ya kore su, kuma in ya kore su bai yi komai a wurin Allah ba, bai laifi ba. Da Kirista an same su suna rikici, wannan ya kashe wannan, ko wannan ya zina da wannan, ko wannan ya ci kudin wannan, suka zo kotun musulunci, alƙalin musulmi suka ce ranka ya dade, mun zo ne kai mana hukunci da Qur'ani. In alƙali ya ce ku tafi ku ba ni wuri, ba zan muku ba, Allah ya ce babu komai. In ya ga dama ya yi hukuncin, sai Allah ya ce amma in za ka yi hukuncin ka yi musu da abin da Allah ya saukar, kar ka yi musu da son zuciya. Sai ya ce zan yi muku hukunci da Alƙur'ani, saboda an samu wane da wance sun yi zina. Mun gane wannan da kyau ko? In suka ce a'a, mu ba mu yadda kai mana hukunci da Ƙur'ani ba, sai ya ce ku je ku ɗauko littafinku. Sai a zo a buɗe littafinsu a ga menene littafinsu ya ce akan wanda ya kaza. Haka aka yi a majalisar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Hadisin yana cikin Bukhari. Yahudawa da bayahudiya da bayahude suka yi zina, sai suka ce a je wurin Muhammad a ji me zai ce. Shegantaka, ba wai da gaske suke ba, shegantaka ce mu je mu ji me Muhammad zai ce. Ana zuwa shikenan, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku je ku zo da littafinku. Shikenan aka je aka kawo At-Taura. Ana kawo ta sai aka samu wani mai suna Abdullahi dan Saif, wani bayahude ne. Karkai mamaki an ce Abdullahi bayahude, kai ma anan Zaria kana da mamma, kana da jogana, kana da garba, ga sunan dun menene? Danke ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sai wani Abdullahi cikin Yahuda sai danne ayar da ta ce a jefa mazinaci. Tunda farko sai da Annabi ya tambaye su, to tunda kun kawo mana hukunci, in an kama mazinaci mai addinin ku yace ayi, sai suka ce an ce a shafa mishi bakin gawayi da namijin da macen, a shafa musu bakin gawayi, a yi musu bulala, a zazzage su, a kore su. Manzo Allah yace ku ji tsoron Allah ku faɗi gaskiya, haka littafin ku yace? To an ce Allah. Sai suka yi shiru, sai ce a je a zo da littafin. Ana zuwa da littafin, sai wani bayahude sai ya danna ayar haka da hannun shi da yatsa. Sai aka zo aka ce to karanta, sai ya karanta gaba, ya karanta ba kamar ya ce ainihin wal asri madadin innal insana lafi khusrin, sai ce wal asri, sai ketare wannan aya, sai ce illal ladina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. kaga ya ketara ayar tsakiya ya karanta farko ya karanta ta ƙarshe can wani sahabi shi ma da tsohon pastor ne shikenan sai ya ce dage yatsanka yana dage yatsa sai aka ji karatu turyen turyen mazinaci da mazinaci ya aje a jefe su to shegantaka suka zo yanzu ga littafin su ne ya ce ai shegantaka ta zama gaske kenan aka ji aka kama su aka jefe su to haka addinin musulunci yace shi yasa in kuka je ku ne masu jawabi gidan radio masu bayani a shari'a a jarida ba cewa za ku yin an kafa shari'ar musulunci duk za ta kashe arna ba sai ma kwatowa arna haƙƙin su da za ta yi wanda aka danne dan yau oga nawa ne a ofishin shi ya danna haƙƙin arna ya nemi su ashar yana cewa arnan banza arnan wofi amma shi ma fa bai gaza daga gare su ba amma kawai da sunan musulunci yake cutar su su sai su dauka wannan shine musulunci me nadi nawa ne da carbi nawa ya danne haƙƙin arna da an yi magana yace arnan banza arnan wofi in aka ce shari'a ta kafu wallahi sai an ba su haƙƙin su ina fatan mun gane hadisi yana cikin sunan Abi Dawud sahihi ranar da aka ji haƙƙin Khaybara wani bayahude yazo yace wa annabi ya Muhammad haka addinin ku yace ku shiga gidajen mu babu izini ku daki matan mu ku dibi ƴaƴan itatuwan mu ku ci manzo Allah yace a'a ba haka addinin mu yace ba in kai ne yanzu sai ka ce wa mabiyanka arnan banza ku ci ku dake su kaga ba da karatu kake aiki ba kenan da ka kake aiki kitabur ra'as mun fahimta manzo Allah ya tara sahabbai yace wallahi ahir kar karshen duniya a zo a samu wani ya kashin gide akan gadan shi yana cewa abinda muka samu a Qur'ani shi kadai zamu biya ce an bani Qur'ani an hada min da irin shi karka ce ai babu inda a cikin Qur'ani aka ce ka adiki arni ba inda aka ce ka aci dukiyar shi a to hadisi ya hana abinda hadisi ya hana ɗaya ne da abinda Qur'ani ya hana jama'a mun gane wannan da kyau ko to adalci kenan adalcin nan shi zai sa su su rinka musulunta adalcin Sardauna ya sa arnan arewa da dama suka yi ta musulunta ba zaluncin su ba amma ka zalunce su dare yayi ka samu wani yaron ka wai dan kaga sunan shi John ko sunan shi kaza ka je ainihin ka tura shi ya je ya siyo maka giya ya je ya kawo maka ƴan mata gari ya waye kun je office wasu kudin office ka sa yayi clear su wai shi tunda arne ne anjima kuma ka fito da carbi da nadin ƙarya ka zo zaka yi mishi bazana yau shi zaka ce musulunta sai kaga ya zauna har abada ba zai musulunta ba me yasa saboda ya san cewa musuluncin ka a baka ne shi yana shan giya yana zina yana danna kudin gwamnati kai ma kana ainihin cewa kana musulunci kana yi to in ka ce ya musulunta shin me musulunci wannan cutar kane yanayi to in ka ce musulunta sallah sai ce shi ma yana sujuda ai ko kuwa zikiri sai ce shi ma yana waka zai san bambanci ne to saboda haka ashe ya kamata jama'a ku gane a musulunci din nan da ake cewa shari'a din nan da ake cewa al'amari ne wanda yake tsaye da gaskiya shine shari'a tsaye da adalci shine shari'a Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa dan haka kiyasin kafirai waɗanda suka yi tsafi akan musulmi da suka yi tsafi akwai bambanci saboda shi kafiri dama yana da aqida kafirci kuma yana fadin magana ta kafirci wayantaqidu bizina min almuhsin fa innahu la yuqtalu bihi azzimmi har wayo in aka sake kiyasin musulmi wanda ya zina da musulmi ai da krista wanda ya zina ai kaga wancan kiyasi zai warware dan me shi ainihin musulmi wanda ya zina ya taba aure za a kashe shi shi kuwa krista wanda ya zina koda yana da aure ba za a kashe shi ba za a kama shi a ce tunda yayi zina sai ainihin a kashe shi ba indahum yace haka wannan magana take a wurin su waɗancan malamai da suka faɗa haka dan haka wayuqtalu bihil muslim amma ai za iya kashe musulmi wanda ya taba aure in ya zina abinda ake son a ce maka su wasu sun yi kiyasi ne tunda dai har za a kashe musulmi in yayi tsafi to ai krista yafi dacewa a kashe in yayi tsafi sai aka ce a'a ba haka kiyasin yake ba ai musulmi ma ana kashe shi in yayi tsafi ne dan ya zama kafiri ba dan asalin tsafin ba mun ba dan wato cewa wannan tsafi ya gurgunta ko ya kashe a'a ana kashe shi ne dan yin tsafin kafirci ne to in aka samu krista yayi tsafi to ai dama shi kafiri ne ya ƙara kafirci akan kafircin shi tunda da can ba a kashe shi akan kafircin shi ba tsoho ai ba za a kashe shi akan sabon kafirci ba yanzu sai suka ce ƙarin misali in aka samu musulmi yayi zina ya taba aure ai za a kashe shi za a ce in an samu musulmi ya taba aure za a kashe shi ne a'a ba za a kashe shi ba wancan hukuncin krista wancan hukuncin da kaji an fadi ai a littafin su ne yace amma da za su zo wurin ku ku musulmi suka ce ku yi musu hukunci ba za ku bude Qur'ani ku ce to shikenan wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma farao namiji da farauniya mace a yanke hannun su, dan haka an kama wani Kirista yayi sata a yanke hannun shi, ba za a mai hukunci da wannan ayar ba, sai dai a yi mishi hukunci da menene littafin shi yace. Kagan an hukunta shi, ashe littafin shi ne hukunta shi, ba musulmi ne suka hukunta shi ba. Ina fatan mun gane. Allah ya shiryar da mu, wallahu alam, yace Allah shi yafi sanin daidai. Kuma muna fatan wannan ta zan ita ce ingantaccen magana insha Allah. Kirista ko Yahudi in aka kama shi yayi tsafi, sai dai ainihin ai mai horan da aka ga ya dace da shi, amma ba a ce a kashe shi ba, sai in kam yayi kisa, sai a kashe shi akan ramuwa. Amma yayi tsafi ne, yayi wani abubuwa, to sai a hukunta shi gurgurdan laifin shi, domin ba za a ce ai yayi tsafi ya zama kafiri ba, dama shi kafiri ne. Intaha, bayanin ya kare. Gashi yace ka duba littafin Al-Mughni na Ibn Qudama, mujalladi na 10 shafi na 115. To jama'a musulmi, kun ji hukuncin Kirista ko bai Yahudi in aka kama shi yayi wannan ainihin tsafe-tsafe sabanin hukuncin musulmi. To mas'ala ta gaba a yanzu ita ce, kai musulmi kana sallah, kana salati, kana azumi, kana haji, kana zikiri, kana komai, ana nan imaninka da Allah sai akai maka asiri, sai ya kama ka. Karka taba daukan cewa rashin imaninka ne yasa asiri ya kama ka. Ku sani da cewa matsalar aiwawana asiri ya kama shi, ko aiwawana a turo mai aljani, aljani ya shige shi, zai iya faruwa saboda raunin imaninka, ko saboda sakon Allahnka, kuma zai iya faruwa saboda jarabawa Allah. Shi yasa Allah ya aje mana waɗannan akan annabawan shi suka abu. An yi wa annabi asiri, asiri ya kama shi. Mun karanto wannan a baya, yana cikin Bukhari da Muslim. Shin yanzu zaka ce annabi raunin imani ne yasa asiri ya kama shi? A'a, to ashe jarabawa ce, ko dan a jaraba shi? To su annabawa duk sanda jarabawa ta same su, sukan ci jarabawa sai imanin su ya ƙara sama. To sai aka ce kai ma kai koyi da su, duk sanda aka jarabce ka, imanin ka so ake ƙara sama sakamakon jarabawa, kai imanin ka ya rushe. Annabi Ayyuba, Qur'ani da Sunna sun ba mu labari akan cewa aljani ya ainihin kama shi. Da aljanin ne ya kama shi, sunna sahihiya, kamar yadda hadisi ya zo cikin tafsirin Ibn Jarir, cewa sai da ya shekara 18 tare da shi, ya rike shi, ya kasa tashi. Shin yanzu za ka ce annabi Ayyuba raunin imani ne yasa aljani ya kama shi? To kai ma ka san, in aljani ya kama ka ko asiri ya kama ka, sai ka koma baya ka tuna, shin kana da wani laifi da kake zargin kanka da shi tsakaninka da Allah? To ba mamaki sai ka kaddara, to mai wa sakamakon laifin nan ne, Allah madaukakin sarki ya sallada makiyanka akan ka, suka yi nasara, ko aljani ya kama ka, ko makamantan haka. Kaga wannan jarabawa ce ita ma, sai ka gyara wannan aiki, kuma ka nemi Allah ya sauƙaƙe maka wannan jarabawa. Ko kuma kalaliba, kaga gurgurdan ikon ka baka tuhumar kanka da wani sabo wanda ya kai matuƙa da zai iya sa har Allah ya sauka maka da wannan musiba, sai ka dauka jarabawa ce, sai kai hakuri ka nemi magani, sai Allah madaukakin sarki ya ƙara wa imaninka ƙarfi. Ina fatan mun gane wannan. To ta iya yiwuwa in akai maka wannan asiri, ka je wurin malam wane ya maka ruqya, ya karanta maka Qur'ani, ya maka addu'a, aka hada maka ruwan wanka, aka karya asiri, asiri ya ki karuwa. Ta iya yiwuwa ayi aljanin nan juyin duniya ya ce ba zai fita ba. Duk yadda aka buga aka buga a bashi hakuri, a lallashe shi, kace yace kai mai kaza, a ce yi hakuri, duk an yaki. Shin ya halatta gare ka ka je wurin boka? Shin ya halatta ka je wurin dan bori? Shin ya halatta ka je wurin dan tsubbu? Ko ka je coci pasto ye deliverin naka? Ya halatta haka? Shine malam yace hal yajuzu halu sihri bil sihri, ya halatta warware sihiri da sihiri? Kun fahimci dalilin da yasa ne mana wannan mukaddima? Wasu sukan ce to ai kun ce mu je ayi mana karatun Qur'ani, an yi karatun Qur'anin, an yi addu'ar, an yi maganin, an yi maganin, har yanzu aljanin ya ki fita, har yanzu asirin ya ki karyewa, har yanzu larurar da ake fama da ita babu sauki. Misali, wata mace shekara 14 mijinta baya iya saduwa da ita, an yi ruqyar, aljanin ya zo ya yi magana, ya ce ba zai fita ba, ya yi ashariya, ya yi duk abin da ya ce ba zai fita ba. Yanzu shin irin wannan ko ya halatta ta ce to bari ta tafi wurin boka, ko bari ta tafi wurin pasto, ko bari ta tafi wurin dan tsubbu, ko dan bori, ko dan duba? Shine karatun da zamu karanta. Wannan karatu yana da muhimmanci. Abin da yasa, saboda wannan zamani da Allah ya taimake mu, ana yin ruqya, ana warware asiri, ana kura aljanu duk da izinin Allah, to akan samu matsala wani lokacin. Allah ya sa duk sharadin da ake son malamin ya cika, ya cika. duk sharadin da ake son ita ruqyar ta cika ta cika, duk sharadin da ake son wanda ake wa ruqyar ya cika ya cika, amma sai kaga babu sauki kamar azazzala wuta abin ma ake. To wasu sai su ce, to yanzu dai tunda abin ya zama haka, ai da ma ku malamai kun ce ad-daruratu tubihu al-mahzurati, sai ce a hajiya ba mu muka ce haka ba, kuma wannan magana su ma waɗanda suka faɗe ta ba haka suke nufi ba, ba ana nufin shikenan in kin rasa magani na Qur'ani sai ki tafi maganin tsafi ba. Ya jama'a ku gane, akwai cutar da in Allah ya jarabce ka da ita yana nufin ta zama ajalinka ne, dan haka ko ka je wurin boka ba za ka warke ba. Sai zan ka je wurin boka baka warke ba, kuma kai asarar imaninka. To me ya kamata? Sai ka haƙura, ana nan ane maka karatun Qur'ani, ana nan ane maka addu'a. Addu'a, annabi ya ce addu'a'u huwal ibada, addu'a ita ce ibada. Shin yanzu a ce ka mutu boka ne maka magani baka warke ba, anya kana jin kayi kyakkyawa cikawa baka yi ba, amma aka ce ai har ya mutu malam ne ta mishi addu'a sai dai bai warke ba, don Allah babu kyakkyawan zato a kanka. To shi yasa abinda ake cewa mutane cuta Allah ke saukar da ita tun farko, kakka taba kudurta wani zai iya saukar maka da cuta. Kasancewa Allah ke warkar da cuta, kakka taba daukan cewa wani zai warkar da kai. A ƙarƙashin haka, in malam wani yayi baka warke ba, sai aka ce akwai wani malami ya dan fi ƙwarewa, sai ka je duk gaba ɗaya kai juyin duniya, Allah bai warkar da kai ba, kakka zargi wani malami, ka ɗauka wannan haka Allah ya kaddare ka. Annabi da aka yi mai asiri ba mu ji ba, a cikin hadisi na Aisha tace fada'a thumma da'a, annabi yayi addu'a. Duk inda kaji ana maimaita magana irin haka, kai ka san ba karamar addu'a bace. Kana jin addu'ar kwana ɗaya ta manzon Allah bata fita ka ta kwana 40 ba? To sai da yakan 40 yana addu'a Allah ya karba mishi. Kai yanzu mai yiwa shekaran jiya ne aljani ya shiga yarinyarka, ya firgita ka shikenan, yau wai kwana biyu sai ka ce to alaga bata malam yaya dai abin ne? A yaya abin gashi ana yi? Ko ko wata in cirewa ake, ni mutum ne kai mutum ne, me hana ka sa hannu ka cire? Ko ko anewa Allah dole ne? Ya kamata wannan aqida ce mai muhimmanci jama'a, abu na farko kenan. Abu na biyu, Annabi Ayyuba da waccan mas'alar ta same shi, me ka ji Qur'ani ya faɗi cewa yayi addu'a shekara 18 aljannin na tare da shi, amma sai ran da Allah ya ga dama, sannan ya sa ainihin Annabi Ayyuba ya ce ka shura kafarka a jikin wannan ainihin wuri, ruwa zai fito ka sha kai wanka, shikenan zaka watsake. Da can me yasa shekara ɗaya ko wata biyu ko kwana biyu da kamala rura Allah bai ga mai ba, Allah bai ga dama ba, kuma Allah ba ai mai dole? Ya jama'a, in kuka fahimci wannan za ku gane ashe ita ruqyar nan addu'a ce, kama kanka akai fa, ana karanta maka kul huwallahu ko falaki ko nasi ko bahaushe ce waye falaki da nasi maganin yan tsurku. To ane maka maganin yan tsurku, su waye yan tsurku? Matsafa akan ka kullun ane maka falaki da nasi. Jama'a, mun gane wannan da kyau? Ko ayatul kursiyi ko kuma ya zama an kama kanka ana Allahumma rabban nasi azhibil ba'as washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'u shifa'an la yughadiruhu saqama. Allah kai ne ubangijin mutane, Allah ka cire mishi cutan nan. In ka cire cuta ba wanda ya isa ya kawo ta. A ce hakka mutu ana dafa kanka kullun safiya da yamma da rana, ana fadin haka, don Allah baka cika da kyau ba? A'a, sai ka tafi wurin boka da zai kira wani aljani ajib ya saka ya ilu ya furza maka yawo, wai wannan sai ka ce wai nan ne zaka samu sauki, saboda kafirci ya shiga cikin mutane. Allah ya kiyaye. Shine yake hal yajuzu halu sihr bi sihri, shin ko ya halatta a warware ainihin sihiri da sihiri? Awwalan, na farko yace qala ibn qudama rahimahullahu ya ta'ala, ibn qudama Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace, amma man yahullu sihra fa in kana bi shay'in min alqur'ani aw bi shay'in min adh-dhikri wal aqsami aw al-kalam alladhi la ba'sa bihi fala ba'sa bihi. Yace amma duk wanda yake warware sihiri, in dai yana karanta wani abu na alqur'ani ne, ko kuma yana karanta wasu abubuwa na zikirori, ko kuma yana wa Allah al-iqsam, yana roƙon Allah, Allah dan girman zatinka Allah ka warkar da wani, ko kuma wata magana wadda babu laifi a kanta, to yin haka babu laifi. Wa in kana bi shay'in min as-sihri, in ko ya zama mutun na warware sihiri ne da sihiri, faqad tawaqqafa Ahmad ibn Hanbal ko anhu, Imam Ahmad ibn Hanbal ya ainihin tsaya akan wannan, bai ce komai ba. To lokaci ya kure, zaka zo ka ji dalla dallan magana tabbatacciya. Imam Ahmad wato malaman da suka gabata su in fa ba su san hukuncin mas'ala ba, koda kai kana gani kaza ne ba za su ganganci su ce kaza bane. Saboda su sun san in sun fada, in ba su ba da dalili a nan ba za su fada a can lahira. To amma kai da an ce kaza, ko baka sani ba sai ka ce wuta, kamar mabudin a hannunka yake. Amma Imam Ahmad aka ce in sihiri da sihiri ne za a warware, aka ce sai tawakkufi, bai ce komai ba, wato bai sani ba kenan. Cewa bai sani ba, wannan baya nuna kaje ka ce to ai ba komai kenan, tunda Imam Ahmad bai sani ba. A'a, in bai sani ba, wani malamin ya sani gobe za ka ji insha Allah. Allah ya shiryar da mu. Za mu saurara anan insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wato wannan magana yana cewa ga ta aduba a Al-Mughni mujalladi na 10 shafi na 114 insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.